بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da yammacin ranar Lahadi 27 ga watan Sha'ban shekarar hijira 1447. Ya dace da lissafin 15 ga watan Fabrairu 2026 daga markazu Muhammadu Al-Amin a garin Azarai cikin activities na daura ta ɗaliban ilimi ta wata-wata ƙarƙashin wato kulawar Aizan Foundation. Wannan shi ne zama na goma kuma na ƙarshe insha Allahu cikin jalasat na littafinmu na waqafatun inda qaulillahi azza wa jalla wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Abin da ya saura a cikin wannan tattaunawa shi ne inda yake cewa tatma, wato ga wani cikon bayani wanda ya kunshi adabul fatwa. A baya an ta ambaton su a tsatsinke a wurare mabambanta, sai aka sake tattara su a nan domin ya ƙara shiga cikin zukatanmu cewa akwai buƙatar waɗannan ladubba wajen mu'amala da ilimi, wajen karantarwa da fatawa. Ya ce walil fatwa adabun yajibu an yatahalla biha al-mufti nasuquha fi ma yali. Harkar ilimi da karantarwa da amsa tambayoyi masu tambaya tana buƙatar wasu ladubba, wasu etiquette waɗanda ya wajaba wato mai aikin fatawa ya siffantu ya yi kwalliya da su. Ga sunan kamar haka: qala al-imamu ahmad rahimahullah, la yanbaghi lirrajuli an yansiba nafsahu lilfutya hatta yakuna fihi khamsu khisal. Bai dace ba mutum ya kafa kansa wajen karantar da mutane da amsa tambayoyinsu har sai ya kasance yana da waɗannan halayya guda biyar: awwaluha an yakuna lahu an takuna lahu niyyatun, ya zama yana da niyya ta gari. Wato kamar yadda muka yi ta ambata a baya, niyyar sai ya zama yana nufatan aiki ne don yaɗa addini da kare da'awa ta musulunci da yaɗa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma neman tsira a wurin Ubangiji madaukakin sarki. Fa lam takun lahu niyyatun lam yakun alaihi nurun wala ala kalamihi nurun. Idan bai da kyakkyawan niyya, to zai zama zancen shi babu haske, babu haske, babu albarka a cikin abin da yake. Sai ka ga ana ta karatun ba a samun wata albarka ko wani abu da ke nuna alamar mutane suna samun nishaɗi daga cikin wannan karatu na fahimta addini ko gane gaskiya ko fahimtar abin da ake karantar da su. Don haka wajibi ne mutum ya zama niyyarsa mai kyau ce game da duk abin da yake na addini, musamman harkar ilimi. Na biyu, an yakuna lahu hilmun wa waqarun wa sakinatun, ya zama yana da haƙuri da dattaku da natsuwa. Wajibi ne a samu mutum wanda yake harkar ilimi ya zama ya siffanta da siffa ta dattaku. Alhilm shi ne haƙuri, haƙuri da cutarwar mutane, haƙuri da yanayin rayuwa. Wal waqar, ya zama yana da ainihin yanayi na natsuwar jiki, gaɓoɓin jikinsa. Wastakina, natsuwar zuciya. Wajibi ne mutum ya zama cewa yana tsatsan mutum ne, ba ɗan harbatamati ba ne, wanda ake ganin shi a wurare na hayaniya ko abubuwa na rashin mutunci. Kamar yadda wata rana nake wani kwatance, abin takaici ka ga mutum ustazu ko alarama, amma ya kaje ga ana musun kwalla da shi, ko shi ma ɗan Manchester ne, a gidan kwalla ana ta hayaniya da shi. Wani ma shi yake musu sallah, an tashi musu la'asar sai musu ya faki saboda su sauri kafin a koma half time ko kuma shi ne. Gaskiya ba ƙaramin cin mutuncin addini ba ne wannan wulaƙanta kai. Ko da a ce Allah ya jarabce ka da kallon ƙwallo, bai kamata a ganka irin wannan public wuraren kallon ƙwallon ba. Domin na fahimci abin kamar jarabawa ce, musiba ce wanda Allah ya jarabce shi da siriya ta mai addu'a kamar taba take. Wallahi, wata na kwanakin baya na je gidan wani babban mutum Abuja, da irin ƙaton tibin nan da ya kusa girman ginin nan. Na zaga mutum kamar girman ɗan adam ɗin na gari, babban mutum ba sosai, suna zaune suna ta ihu su wai ana shan ko Real Madrid ne, ni na ga dubban san mutanen ba. Na ce Allah na gode ma, sai ta kiransu na wasu ƙabilu da wasu arna mala. naga duk bana gane sai sai naji dadi da ban san mutanen nan ba wallahi babban mutum fa yana da shi da wasu abokan shi suna ta damuwa wasu kuma suna ta murna shi ikon Allah to kaga wannan su akalla sun killace kansu kaga wanda yake yin barnar shi a killace to da sauki akwai wanda yake a bayyane ba wai shi ma an ce tashi daidai ba ce to amma yanzu a ce kai ne alaran ba ana nan za a fara tafsiri kuma kana can kana kallon asuna har hudu da rabi ta wuce mai tafsiri da ta buga maka waya ina kake ce malam ga nan zuwa abada Allah gaskiya ba daidai ba ne akwai abin da ba mutuncinka ba ne ma a ganka kana shi saboda haka to irin wannan rashin sanin darajar kai din bai dace da mutumin da ya saffanta da safa addini sai ka hakura ka gane cewa wannan ba harkar ka bace harkar mutane ne marasa mutunci a cikin al'umma wa anna asalisa an yakuna qawiyan ala ma huwa fihi wa ala ma'rifatihi ya zama ya tumbatsa a wajen abin da yake wato ilimin da yake karantarwa ya san shi sani na hakika ba sani na jigari-jigari ba wato ya zama authority a wannan fannin da ake magana rabi'a al-kifaya ay min al-aish ya zama yana da wadatuwa a rayuwa abinda zai zama cewa abinda zai ci da suturarsa da sauran al'amuransa na yau da kullun da na iyalin sa bai fi karfin shi ba domin ke zama na cewa wanda suke maka tambaya kuma su suke baka abinci ba za ka iya zama independent a ra'ayinka ba wa illa madaghahu an-nas ba ka bi mutane sai sun tattaka ka wata ran sai wani ya maka gori a malam duk abin da muke maka ba ka gani ka ce sana'a mu haramun ce to shikenan zamu gani ko mu ko kai eh malamin nan ne yana ta surutu nan kuma yake zuwa yana neman taimako kaga ai an fadi ba nauyi ko al-khamisa ma'rifatun nas wajibi ne ya san psychology mutane ka karanci mutane ka san ɗabi'unsu da halayyarsu da mu'amalolinsu da kuma da zaran an yi maka tambaya ka fahimci magzar su'al yanzu alal misali mafi yawan iyayenmu mata tambayoyin da suke game da mazajensu in ka ce daga ka ji tambayar bari ka ba da amsa to sai ka yi zalunci da yawa za ka gane mata za su yi mace takwas za su kawo ƙaran mijinsu kafin maza biyu su kawo ƙaran matansu gurin malami kamar ka ce su maza ko ba musu laifi ne ko haƙurinsu ne yake da auki amma kullum za ka ji mata ta ce an mata kaza ba a mata kaza ba yanzu malam wannan adalci ne dan Allah malam a dinga yi musu wa'azi kullum tambaya kenan to idan wata ta suranta maka abin da mijin yake yi kana ji ko za ka ce wani dan wuta ne amma in ka ji ta bakin shi ko sai gashi duk ba haka abin yake ba ko kuma ka je kai gaggawa ka bada amsa kuma ta ci gaba sai ta gaya mishi da abin da ka ci bayan sun shirya sai ai kwanakin tambayi malam wani ba irin tsino da bai maka ba to da kankara hulɗa da mutane ka san psychology mata ba a shiga tsakanin su da mazajen su idan ana magana fatawa duk abin da tana fatawa ka bata hakuri haka taba cewa to ki je a kashe aure wallahi ita ta kawo maka magana ta nuna maka cewa in ba ka kashe auren nan ba kawai musiba ce ka goyi baya kuma ta gaya mijinta da kawayenta cewa malam ai da muke ganin shi malam munafiki ne fa mutumin da yace na kashe aure na sai ta ce ma halasan ta kake ma kasa ta ce ka kashe auren ta to dai da ra'ayi kake ce mata kashe auren ta ka je ba ta hakuri za ta yi bokal guda nawa tana kuka tana mashi gori tana cewa ai mace amana ne dama da aka bani shi ma kaza 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 babana ne ma ya taimake shi in ka biye mata kace to gaskiya saboda Allah tunda bai da mutunci kai auren nan ki je kai a kashe auren nan to wallahi kamar ka fada kunne shi yana zuwa ya lallashi kai shi ta hakura ta ce mishi ai kai ne kaza wallahi ni da har na je ma na tambayi malam wani ai wallahi da kaza ma yace Allah ya so ka da yanzu kaza 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 eh kaga shi kenan ta hada ka gaba da ustazin nan to ka san psychology mata game da musamman tambayoyin da suke akan mazajen su ba haka bane iyayen mu su nake tambaya haka ne ko yawa to ka san psychology su shi ta nake girmama malamin daurawa akan wannan abu malamin daurawa yana yin mu'amala da mata masu tambaya kuma ya san sirrin su mun sha yin irin wannan firar da shi ko kuma wasu makaili suka faru sai karka sake ta ce mace rabu da mijinki duk wahalar da yake ba ta kai dai ba ta hakuri in ita a radin kanta ta zama da shi to ita ta jiyo amma kai zama da sa hannunka ne don ma ka samu tsautsayin ta rabu da shi din kuma ka ta dinga zargi daga baki ya kai kace in ma an kai ga sake ce wallahi wani ne ya zuga ni malam wani ne ya zuga ni ne wallahi bai kyauta min ba wallahi so ka san psychologist su ka san kuma psychologist wato mutane masu tambaya akan harkokin kasuwa galibin su abinda suke so kai justify musu cewa wannan abin zai su gaba da shi sai ka san halayyar mutane da dabi'ar su da kuma abinda zai dace da su kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan yi mai tambaya ya bada amsa ta bambanta wani ya ce mishi wani aiki yafi kyau ya ce mishi bai ya iyaye wani ya ce wani aiki yafi kyau ya ce mai sadaka wani ya ce wani aiki yafi kyau ya ce mishi jihadi to an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana mura'at ne na ahwalus sa'ilin kowa sai ya bashi amsa daidai da abinda zai zama alkhairi gare shi wa qala al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahimahullah wa yanbaghi an yakuna qawiyya al-istinbat ya wajaba malami ya zama yana da karfin zakulo hukunta hukunci jayyid al-mulahadha yana da kyakkyawan observation rasin al-fikr yana da tunani mai karfi sahih al-i'tibar wanda yake da kyakkyawan hangen nesa sahiba anatin wa tu'ada mai natsuwa da bi a sannusan akhas tisbatin wanda yake biye ma kokarin tabbatar da abu watarka ajlatin sannan mai barin gaggawa basiran bima fihi almaslaha yana da hangen nesa wajen gane abu mai kyau mustawqifan bil mushawara wanda yake amfani da shawara hafizan lidinihi wanda yake yi mutuncin addininsa mushfiqan ala ahli millatihi wanda yake tausayawa musulmi muwaziban ala muruwatihi wanda yake kiyaye mutuncin kansa harisan ala istibabati ma'akalihi wanda kuma yake wato yana da kwadayi sosai wajen ganin ya ci halal cin halal din yana da muhimmanci shine sai ya ce fa inna zalika awwalu asbabi tawfiq domin shi wannan cin halas shine mataki na farko na samun dace da gamdakatar mutawarri'an an shubuhat ya zama mai taka tsantsan da guje ma duk wani abu na shubuha sadifan an fasadit ta'wilat wanda yake kauda kai daga munanan fasarori saliban fil haqq mai karfi akan fadin gaskiya da'imal ishtighali bi ma'adin fatwa wa turqil ishtihar yana da kuma shagaltuwa ko da yaushe wajen ƙara fahimtar yaya ake bada fatawa ya kuma ake tsakuro hukunce wato kullun yana cikin ilimi da bincike wala yakunu mimman ghalabat alaihi alghafla kai zama wanda yake da wauta tayi galaba akan sa shiri tayi galaba akan sa wa atawarahu dawamu sahar wala mawsufan biqillati adh-dhabt wa atawarahu dawamu sahar kai zama wanda yake wato a bacci ya galabace shi bai iya farkawa yayin wani abin arziki cikin dare wato tashi cikin dare ya gagare shi domin dare lokaci ne mai albarka wajen ganawa da ubangiji da neman tawfikin sa da kuma wajen aiki da kwakwalwa wajen karatu ko bincike wala musufan bi qillati adh-dhabt kai zama kuma an siffanta shi da karancin kiyaye ilimi man'utan bi naqsi al-fahmi kai zama an siffanta shi da karancin fahimta ma'rufan bil ikhtilali ko kuma an san shi da rudewa yujibu amma yansahu lahu wa yufti bima khafi alayhi wanda zai iya ainihin wato bada amsa akan abinda duk aka tsara aka tambaye shi da kuma bada fatawa ga abinda wato ya buya المفتي المستبصر صفوفن مي فتاوى wanda yake wato ne kan gado lagat ashar al-muqri rahimahullah ila nasaiha lilmufti atkil tafun mi'yar na al-muqri yayin ishara zuwa ga wasu nasihohi ga dukkan mai bada fatawa daga ciki yace tasluhu an tandarija fi dawabit za a saka cikin kaidojin fatawa iyaka wa mafhumatil mudawwana yace kar ka dinga dauko maganganunka daga cikin rubutattun littattafai abinda maganganu ne kawai na malamai faqad ikhtalafan nasu fil qawli bi mafhumil kitab was sunna fama zannuka bi kalamin nas qur'ani da sunna ma malamai sun yi sabani akan fahimtar wasu ayoyi ina kuma gazantattukan wasu mutane da ka danta da ka dauko ka tabbata ka fahimci me yake nufi ila qawlihi wala tufti illa bin nas illa an takuna arifan bi wujuhi ta'lil fatawakka koyi shi ta zama kana yin ta ne da nassi da qur'ani da sunna wanda suke da dalili suke dalili akan mas'ala azahir sai ka zama masanin yadda ake at-ta'lil yadda ake kafa dalili basiran bi ma'rifatil ashbahi wan nadha'ir idan ma kana da fahimta wajen gane abubuwan da suke kama da juna da malamai suke kiran su da suna al-ashbah wan nadha'ir hadhikan fi ba'di usul al-fiqh wa furu'ihi ka samu kwarewa a cikin sassan usul al-fiqh da kuma shi fiqhum imma mutlaqan aw ala madhhabin imam min al-qudwa ko dai zama ka iya usul al-fiqh ba tare da kai da mazhaba ba ko kuma ai kai da mazhaba sanan ne ya kaman malikiya misali wala yaghurrannaka an tara nafsaka aw yaraka an-nasu hatta yatami alaka zalika wan-nasu zalika wan-nasu al-ulama yace kar ka rudu ka kosa cewa mutane su lura da kana existing mutane anan yana nufin malamai kai zama ka kosa malamai su su yadda da malantarka alhalin kuma baka tara ilimin da ya kamata kai malantar ba yace wan-nasu al-ulama ina nufin mutane malamai wahfiz al-haditha taqwa hujjatak ka haddace hadisi hujjarka ba ke karfi wal athara ka haddace maganganun magabata yuslih ra'ayak ra'ayinka zai kaitata tunaninka wal khilafa ka haddace sabanin malamai da suke akan matsaloli yattafi sadaruk shine kirjinka zai fadi in ka san malamai suna sabani ba su fada ba su rigima ba wa'rifil arabiyyata wal usula ka san arabiya da ka'idoji na usul irin na fiqhu na musqala na aqida wa shaffa al manqul bil ma'qul wal ma'qul bil manqul ka dinga gwamo tsakankanin abinda aka cirato da abinda hankali yake ziska karka tsaya kawai iya nukulat baka sa hankali zan fahimta su ko ka tsaya kawai iya fahimtar ka babu naqli wa qala ash-shatibi shatibi yake fada yake cewa fa inna hadha al madhhaba كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الأكرمين وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتل والوصال وأمر بتعديل الفطر مذهبنا أينهم واتوا وسطياتنا نا بن أبو بواس النسنو دتنكو إيبرنا شيني مذهب من ذا الله صلى الله عليه وسلم لكن سيابن أكسا من ذا الله شيني أكوي يا هانا تبتل kinyan aure mutun yace ba zai aure ba da tunanin haka addini ne kamar yadda kiristoci suke shine warhubaniyyah ta nifta da uha ma katabnaha alaihi wal wisal annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumin sabu zarci mutun ya azumi magariba ta yi bai sha ruwa ba kuma gobe ma ya ci gaba da azumi wa amara bi tadilil fitr ya umarni da a gaggauta bude baki wa qala li mu'adhin lamma atala bin nasi fi salah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Mu'adh lokacin da ya salla an gosu dinnan ya tsawaitawa ya wuce misali har wani ya fita ya salla shi kadai Annabi ya ce mishi afattanun anta ya Mu'adh kana so ka zama fitina ga mutane ne wa qal sallallahu alaihi wasallam ya ce inna minkum munaffirin a cikin ku akwai mutane da suke kore al'umma daga addini mummunar mu'amalar su da mummunan fahimtar su ga addini za ta sa wani ya fasa yin addini ya kasa mu'amala da su ya bar masallacin wa qal kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sajidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa shay'in min ad-dulja wal qasda al qasda tablughu nabi yace ku toshe kofin banna ku kusanci kofin alkhairi ku dinga asbanci ku dinga fita da rana ko da daddare al qasda al qasda ina horon ku da yin abu tsaka tsaki tablughu za ku kai ga cin nasara وقال ياتي عليكم من العمل ما تطيقون كوي aikin da za ku iya kar ku dauki aikin da yafi karfinku fa inna allaha la yamal hatta tamallu Allah shi baya gajiya baya kosawa da baya da lada sai in ku ne ku kosa daga aikin. Wa qala kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibu wa in qalla. Aikin da Allah yake so shine wanda da yin sa ya dinga ya ci gaba da yi ba fashi ko da dan kadan ne. Wa qala yace laysa min albirri as-siyamu fi as-safar. Bai daga cikin biyayya Allah ga wanda yake shan wahalar yin azumi a tafiya yace dole sai yayi. Allah bai kunta ta mishi ba kai kunta wa kanshi. Wa aidan fa innal khuruj ila al-atraf khuruj an al-adl. Fita mutun ya koma gefe ya bar tafarki madaidaici ya koma gefen tsanani ko gefen sassauci to wannan fita ne daga adalci. Wala taqum bihi maslahatul khalq. Kuma hakan bai kawo al-umma al-khair. Amma fi taraf at-tashdid fa innahu mahlaka. Wanda ya koma bangaren tsanani to bai halakar da mutane. Wa amma fi taraf al-inhilal fakadhalika aidan. Wanda ya koma bangaren sassauci shi ma halakar da mutane zai. لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغض إليه الدين لما يشون ذاك باش فتوى ذاك باش أمس فتوش إنك كيش زوا قنت يرى سيد زي سيك أمتاع الدين سيك تقبل إن أبنشي كوي يتشي ما فاسا بم ونن تفركين قبال وعدا إلى الانكفاي عن السلوك tariq al-akhirah sai wato haka ya kai shi zuwa ga watsi da hanyar lahira ya fasa harka addinin ko mushahadun an ga haka da yawa wa ma idza guhiba bihi madhhabul inhilal kana madhlatu lil mashi ma al hawa wa shahwa idan kuma ka koya mai tafarkin warware addini da bin sassauci na ƙarya wannan zai ba shi dama ya ta aikata barna iyasaran shi والشر انما جاء بالنهي عن الهوى واتباع الهوى مهلكه والادله كثيره wannan shine karshen wannan tattuma da aka kawo a cikin littafin wanda kuma shine kawo mu karshen wannan littafi kankani wanda muna fata ya zama yayi albarka insha Allah to abinda muka fada ya zama daidai muna fata Allah ubangiji ya ba mu ladan shi gaba daya ya kuma ba mu ikon aiki da shi domin shi karatu aiki da shi shine amfanin sa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya samu albarka a cikin rayuwar mu ya samu gama lafiya ma da sauran mintuna waɗanda za mu amfani da su don mu concluding wannan jalsa kamar yadda na faɗa tun a jalsa ta farko babu shakka wannan al'umma tana da tsananin bukata zuwa ga horar da ɗaliban ilimi dan su zama masu ainihin wato ilimi da za su yi aikin da'awa da karantarwa kuma in muka lura daga wannan tattaunawa za mu ga cewa aikin yana da yawa sosai kuma cewa aikin yana da yawa ba wai tsoro ake bamu ba ya kamata mu fahimci hakikanin mas'uliyar da ke kanmu ne amma mas'uliyar ce take za ta yiwu ba abu bane mustahili ba abu bane wanda zai gagara kamar abinda muka yi magana akan al-wus'u din za mu iya idan mun sauka shi ilimi ba yi da jinsi a ce dole sai 'yan larabawa ko 'yan ƙasa kaza ne za su iya shi ba yi da gari wanda duk ya tsaya ya koye shi shine zai iya malamin wala albani zariya yakan faɗo ta magana cewa ilimi shine me ka koya ba wai inda ka je ba wannan ibawa madina ko ya je misra ko ya je zariya ko sokoto duk bai kai ka kai da ka zauna a azare ko a karkaraku kai karatu ba idan ka tsaya kai abin da ya kamata saboda ka dama dai wanda muka samu don koyan ilimi don kuma shiga cikin tafarkin na ilimi ta yadda ya dace to gaskiya saboda Allah wajibi ne mai istiglalin ta ni'ima ce wadda Allah zai tambaye mu akai akwai wasu da yawa waɗanda watakila sun fi mu basira ko sun fi mu cancanta amma hala ba su ma san da wannan damar ba balantana su istiglalinta ko kuma wasu uzurruka na rayuwa sun hana su istiglalinta to mu da muka samu ya zama wajibi farko mu gode wa Allah kuma mu yi abinda godiya ga Allah ba da baki bane kare a aikace mu yi aikin da zai nuna cewa muna gode wa Allah shine ta hanyar mutaba'ar abin da kuma daukan matakin yin nazari idan aka zo aka yi wannan karatu da aka yi na mako daya ko kwana biyu ko kwana uku ya ishi mutun ya wata daya yana nazari akan shi yayi ta bibiya ya kai ya kawo ya duba wasu masadir yayi enhancing wasu fawaid ga kuma malamai da zai iya tambaya a wurare daban-daban ga zai iya searching online ya ga wasu malumat wasu tafai da aka ambata ko wasu kabaya ya bi su ya kara tattauna su sai kaga kafin wata ya zagayo ka fita da ilimi mai yawa da haka ake samun wato a tara karatu wanda za a amfana da shi wannan barnamij ne wanda yake istisna'i wato na musamman wanda watakila samun irin shi a nan ƙasar sai an bincika ba za ka ce babu ba amma dai abu ne da ya karanci domin galibi abubuwa ne da aka kwafo su daga irin tsare-tsaren ƙasashen mamlaka da sauransu su ne suke da masu kuɗi masu arziki wanda za ka ga da gaske aljanna suke nema a cikinmu na akwai wanda suka zauna a ƙasa akwai wanda sun taɓa zuwa akwai wanda suka samu labari za ka je ka ga yadda masu kuɗi suke infaki na dukiyarsu don addinin Allah mu kuma nan idan aka ga wani yana yi ma sai a dinga discouraging ɗinsa ko a dinga ƙoƙari a nuna masa bai san ciwon kansa ba cewa dukiya ba a mata haka to wanda kuma yake da arziki da ya mora babu kaman mutumin da Allah ya sahale masa yin amfani da dukiyar don addinin Allah kamar yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutane biyu da ya halasta ko kuma da ya dace inda ba in ma an musu hasada ba a yi laifi ba daga cikin su akwai wanda Allah ya bashi dukiya kuma Allah ya sallada shi akan dukiyar yake aikin Allah da ita aikin Allah kuma shine ka bada haƙoƙin dukiya da ke kai na wajibi na mustahabbai da duk wani abu da za ka yi amfani da shi don ganin cewa addinin Allah ya ɗaukaka bayan Allah sun samu sauƙi a rayuwarsu wannan yana ma masu kuɗi wahala mu a ƙasashenmu sai kaɗan waɗanda Allah ya taimakawa to idan ka zama kai beneficiary ne na wannan babu shakka kana cikin alheri kuma Allah maɗaukin sarki yana zai tambaye mu sun mala tus'alun na yau ma idin anin la'i dukkaninmu mun sani dinda za ka je karatu sai dai ka je kai wahala ka sai littafi sun akwai transportation ka kai kanka ka ci da kanka da abinci wataƙila ma ka nemi wurin kwana da kanka to aka ce duk waɗannan an ɗauke mana sannan kuma baya ga haka ga wata mukafa'a kaga duk abin da ya kamata a yi mana na nuna mana wato na sanya mana wato encouragement na ƙarfafa mu to gaskiya an yi to wanda duk yake ganin wannan ƙarfafawa baya buƙatar ta ko kuma bata wadace shi ko kuma ba zai iya bada lokacin da ake nema a bayar dan ya zama abin da ake so a zama ba yana ganin ya ci amana tsarin nan gaskiya kuma gara kawai yayi infisali akan ya ci gaba da yaudarar kansa yana yaudarar mutane domin muna so ne ya zamana daga ƙarshe waɗannan fuskokin namu su zama su ne fuskokin malamai da za su ci gaba da da'awa a duk inda suke a garuruwa da birane da ƙauyuka inda musulmai suke suna da tsananin buƙata zuwa ga masu karantarwa zuwa ga masu da'awa zuwa ga masu wa'azi zuwa ga masu jagorancin addini to wannan abin da ake ƙoƙari a yi takwini kenan ta yadda watakila daga wannan mashru'in za mu iya samarwa da mun ya faɗaɗa za mu iya samarwa da al'ummar nan tamu ta musulmi a wannan yankin mu samar mata da waraka akan wasu daga cikin matsalolin da suke damunta musamman ta samun waɗanda iliminsu bai kai matakin da ya kamata ba a ce kuma su ne suke magana a madadin addini ta samun ƴan taka haye da nake ce musu duk wanda ya sha ilimi ya ishe shi za ga yayi zai samu natsuwa zai zama mai taka tsantsan zai rage yawan surutu kuma shine in ya zauna zai karantar da mutane zai amfanar da su amfana wata fuskar ya karantar da su ilimi ya taimaka musu wajen yayi musu jahilci sannan da gyaran ɗabi'u da mu'amalar su da kuma kusantar da su zuwa ga Allah da kuma uwa uba kamar yadda muka yi ta faɗa mai maimaitawa don su tsira a gaban Allah ranar alkiyama saboda ƴan uwa masu albarka ina mana wannan nasihar ne da ni kaina cewa kowa ya tsaya ya dubi abin da yake don ya gyara don kar mu tafi a cikin kurakurai da abubuwan da za su zama cewa ba su da alkhairi gare mu kar kuma sai an yi nisa mutum yabo yana nadama. Duk wani da ka ganshi yanzu da wani ilimi ko ta ɗaukaka, akwai wasu mutane a gefe da suke nadamar ina ma sun zama irin shi, wataƙila tare suka fara karatu su suka yi wasa da wannan dama, wataƙila ma da ake karatun sun fi shi ƙoƙari, amma yanzu suka suna cewa ajin mu ɗaya da wani fa, tare muka yi makarantar sakandare a wuri kaza, in sun faɗa ma haka ƙare ta su, saboda sun da suka samu wannan damar ba su yi amfani da ita ba. Kuma kamar da annabi yake faɗa cikin hadisi abubuwa guda biyu mutane da dama suna sakaci da shi sai ya wuce su na dama, abu na farko cikinsu shine wannan dama da mutum yake samu, ɗaya daga ciki asihatu wal farag, lafiya da kuma lokaci da za ka yi wani abin da ya kamata ka ci arzikinsa ka ci moriyarsa, idan baka tsaya ka ci moriyarsa ba daga baya lalle za ka zo ka shiga cikin nadama. Allah ka tsare mu daga nadama duniya da lahira. Saboda haka manufar wannan mashru'i shine a cikin watannin da za a yi ko shekarun da za a yi mu koyi ilmomi mabambanta, kuma mu iya mu'amala da madda ta ilimi, kada mu tsaya iya nan duk hanyar da za mu bi mu samu karatu jama'a mu duk mu same ta. Kamar yadda muka ambata a jiya, hanyoyin samun karatu sun yi sauki da yawa, akwai dubban ɗaruruwan ko ka ce miliyoyin content na ilimi suna nan suna jiran mutane akan YouTube akan Telegram da makamantansu. Ya kamata mu ci moriyarsu don mu rabauta da alkhairin da ke ciki, don kuma wato mu samu haɗaɗɗuwar hanyoyin samun ilimi. Waɗannan wayoyin da muke riƙe da su kullum muna sa musu data, to kan mu ta asarar data mu a banza mu yi abin da zai amfane mu. Sannan kuma mu rage damuwa da abubuwa na yau da kullum da sauran mutane suke, kamar yadda muka kwatance a jiya da ɗalibai masu karatun boko. Idan mutum zai karatun boko yakan baggarinsu ya tafi wani gari ya haƙura da komai, ya haƙura da duk abin da mutane suka saba yi, ya je shekara 4, 5, 6 kawai yana infaƙin lokacinsa da tsakansa don ya iya wannan sana'ar ta boko, ya iya kuma sai zai ci gaba da rayuwarsa. Kuma su ne suke zama mutanen da ake cewa ƴan boko, da yanda muke jin haushinsu cewa sun ƙwace ƙasar suna ta yin yadda suka ga dama da ita. Don haka kasancewa mu ba mu bar garuruwanmu ba, ko kuma mun bar garuruwanmu amma muna zuwa mu dawo, wannan kai ya ba mu dama mu ce bari mu ci gaba da the same rayuwa da sauran awam suke. Mu gane mu ba awam ba ne, mu wasu mutane ne da muke da wata manufa da muke so mu cin mata, kuma sai mun yi amfani da lokutanmu mun yi istiglalin lokutanmu wajen ganin cewa mun more lokutanmu. Alal misali, mun yi misali da da masu zuwa kallon ƙwallo, da kuma kaga ɗalibin ilimi kuma kullum yana da majalisar da yake fira tun daga yin salar la'asar har 11 na dare, har in ana faturar sai 'yan sanda sun fara bin mutane da gudu sannan za ku tashi, ba rani ba damina ba azumi kowane lokaci wannan majalisa dole sai an haɗu an zauna. Wasu tun suna samari suke ba majalisa har su tsufa. Wannan yana daga cikin hanyoyin ɓata lokaci a wannan ƙasa tamu, ƙasa Hausa. Sannan da yawan shiga rigingimu wanda ba su da wata maslaha, irin rigingimun nan na social media na trending, ka ce komai sai ka yi magana a kai, komai sai ka yi rubutu a kai. Mun karanta jiya cewa wanda da yake tsawon baki a kan komai, in ji ba masuniya ce, to wannan mahaukaci ne. Wato kamar yadda Bahaushe yake cewa kowa ya daka turmin wani sai ya rasa turmin dakata shi. Ya kamata ya zama kana da priorities a rayuwarka, me abubuwan da za ka yi, me waɗanda kake fata ka cimmawa, kana da kuma method na ya za ka yi ka cim musu. Sannan mu saba da karatu har ya zama mana kaman culture, yana daga cikin al'ada da ta yi ƙaranci a cikin mu shine al'adar karatu. Jiya muke magana har ila yau akan wasu daga cikin malamai waɗanda aka san su da nacin karatu, har ya zama musu al'ada da kullum suna cikin shi, irin Khatibul Baghdadi. Ko a wannan zamanin ka lura malaman da suka fi kowa a da'i na ilimi, za ka ga malamai ne wanda koyaushe suna tare da littafi. Amma littafi shine al-ustadu alladhi la yamallu wa la yamutu wa la tanqadi ajaib. Duk wani malami yana iya gaji, wata ne zai mutu, wata ne za a zo karatun da ya mamanta, amma shi littafi abin da yake cikin shi yana nan diman da'ima, kuma koyaushe jiran ka kawai yake. saboda haka mu saba da karatu sosai jama'a. A hankali a hankali ake developing wannan irin ɗabi'a ta karatu na mutala'a da muraja'a, sannan mu saba da kuma isti'ana da junanmu. Idan muna tare haka a matsayin ɗalibai, wani Allah ya mishi buɗi a Ƙur'ani, wani Allah ya mishi buɗi a lugal arabiya, wani yana da fahimta a kaza, to sai mu dinga taimaka wa junanmu wajen muraja'a. Kamar yadda ake a makarantar boko a dinga tutorial, wannan yana taimakawa sosai. Sai ka ga wani abin ka fahimta a gun ɗalibin fiye da malamin ma. An ce makarantar Ibn Taymiyyah ta shahara da wannan saboda haka ta fidda malamai zaka ƙurai. Ɗaliban suna ƙaran junansu, da haka baka ji a littafansu kowa na ce ma wani malamina. Ibn Kathir zaka ji yana cewa malamina Ibn al-Qayyim, malamina Zahabi, Zahabi na cewa wani yana ce ma yana cewa Ibn Abdulhadi kaza, kowa saboda sun ƙari junansu. Kowa akwai abin da Allah ya mishi baiwa ya yi fice yana da zalaƙa a kai, sai sauran su tsaya sai ya koya musu wannan abu, shi ma sai ya koya musu. To sai suka zama malaman juna, ɗaliban juna, kuma suka fitar da manyan masana da har yanzu duniya tana cin moriyar ilminsu. To za mu iya irin wannan mu ma mu amfani junanmu. Kar ka raina wani cikin abokan karatunka ko wani wanda kake ganin ka ma girme shi a shekaru, kar ka raina shi baka san baiwa da Allah ya mishi. Nabi yana cewa ruba muballagin aw amin sami'in, watakila wani wanda ake isarwa to ya fi riƙewa fiye da wanda ya jiyo. So a san da malami yake zaune a kujerar da yake karantawa ta yi, akwai wani wanda ya fi shi fahimta, to wannan opportunity ne. So mu saba da yi wa junanmu irin wannan kyautata zato ɗin da kuma girmama juna, sannan yakan cire mana girman kai, zai cire maka girman kai in kasancewa wane da wane duk sun zama cikin malamanka, duk da sauwa'inka ne, duk da watakila ka riga su ba shiga cikin ustadanci ko ka riga su gama hadda da sauransu. Wannan zai taimaka ya cire maka duk wani a regale da ke damunka a cikin ƙwaƙwalwarka. Zan so wasu daga cikin 'yan uwa su yi ko da ta'aliqat ne, ɗaya, biyu, uku haka, ko akwai wani zance da suke ganin da muhimmanci ko wani shawari ko wani istidraki wanda suke so su ɗaga hannu. Ɗaya, biyu, uku, hudu, mutum hudu, biyar, to ya isa. Akwai a cikin Saidat? Har mutum biyu? Akwai abin magana da zai kai can? Malam bismillah, kada ka fara ɗaga hannu. To miƙa musu, wannan zai je? Zai je? Muta'akkid? Na so yi gonan ne. Yanda kowa zai gan shi. A yi mana. Ka faɗi sunanka da garinku.
Ina ce da Allah ya tsaro kai ya nuna maka kuma ana wani wani da kan ya rasu to kuma za a rasu. Ina ce da Allah so da su ka rubo shi in ka yi mu ya tsaro da kanka. Shi ne ce ki ba da mu ne ce wannan da tsaro shi ka yi ba ko ba to da tawaji ko shi ce da wani da Allah shi ba kada na da da tsaro na na da kuma duk wani wanda yake kafin gidaje ga tsaro karanta haka. Misali wa na kuma kuma sai yau shi da buri shi sa muka dace da wannan mutuna muka bayyana shi PDF za ka nan shi wanda kuma da ni PDF sai da su da wannan nan su na karanta don shi ka da ta shi Allah ya kanta da rama Allah ya kanta da na kai mali da mu da na mu ta ji ya kai na to da ni wannan assalamu alaikum
wa alaikum assalam waye lamba ta biyu da suka daga hannu ba su lamba to malam bismillah. Ka haura lamba ne? A? Kai ne lamba na biyu? To faddal.
Alhamdulillah.
sallallahu alaihi wasallam.
Wannan yana shiga ba komina
zai dauka haka
eh ta kimita ne
wake ta rawa
kuma Assalamu alaikum. Shi wannan rubi kawai yake. Ni ba na cikin littafin malamai kuma wannan tabgan ma ne haye na mata wallahi. Ni malamin ilimin harshe shine takhasus ina. In shi nake wata kila zan yi shi ma fiye da irin wannan. To anan ne za a ji ko na tantance feji na kuma tantance ba ni ba abin nan bane ba malamin addini bane asali ban yana sa abun ba abin da Allah zai gafarta mana amma dai akwai malamai tabbas mun saurare su ina so in zo kan magana mallam Albani da karshe amma dai Allah ya gafarta mai da ni da shi da mu duka waye mai lamba ta uku da aka da na'am sal faruko na'am
Allah ya yi duwa da sama
wannan shawara ce mai muhimmanci sosai gaskiya batun loga din nan za a isa da sako sai waye number 4 now okay ila hina suna irin malamai na zauri haka?
To wannan muna akwai kuma dalibai wanda suke son karatu sai shekarun baya kuka akwai dalibai da suke yaduwa za mu kan amma da yi mana dauka duk wata za mu haɗu a nan ne muke dan samu wasu abubuwa da yadda ya kamata domin ka je ma da yi wani ya ta gona ko kai da za ka yi ma ya ji ta duka za ka yi ta ji wanda ya ke
maza sun kare ku sauran su yi tiktok a sun da irin magana su kai ba su kai ba kuma a kai wa mata a dattijan nan tukunna kai ne na karshe kuma ba a cikin maza su bismillah daga nan sai tiktok ko guda ɗaya ce a cikin su ko baba bismillah ka sama baba Na'am, to alhamdulillah mun ji wato ta'liqat na wasu cikin ƴan uwa. Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma da mu abinda muke so majalisin ya ƙara zama lively. Don wannan yakan sa a rike abubuwa kuma a ji fa'idoji daga ƴan uwa. Bari mu fara da waɗannan maganganun na ƙarshe da iyayenmu mata suka yi game da littafin da suka ce suna so su dinga kafin su karanta. Sai su yi kamar kowa ta faɗi ra'ayinta ko na fahimci su ga matsalar amma kafin a karanta ajimi malamin ya ce sai su yi ƙoƙarin su ji ra'ayinsu junansu kamar yadda ake kantar da mathematics misali sai an gama solving sai a ce a duba kuma akwai ya dace da littafi ina ganin wannan babu buƙatar sai kun mishi haka gaskiya ku karanta ku fahimta tukunna abinda in ba ku gane ba sai ku ga ko akwai muhalli na ra'ayinku wanda zai haka shine wanda watakila ya kai tsaran malamin a ilimi ba ban san ko waye malamin ba amma ina ganin wannan ba zai bada tunda ba riyada bace yake ba wani training ne ake na musamman so ake a fahimta to ni bana ganin dacewa haka a matsayin tafarki wallahi alam magana akan arabiya gaskiya ne galibi ahlus sunna da tambayar da malam giya da yayi da kuma tambayar da daya wannan sayyida ta yi kuma na san duka matsala ƴan uwa ne da gaskiya ne ahlus sunna muna da rauni sosai a arabiya gaskiya rauni wanda ya dace lalle mu sai da za a yi magana ina jin aje ne abin da fada cewa in mutum zai iya kokari ya degree a arabiya a department din mu a ABU Zaria na arabiya wallahi mun istiqbalin dalibai har professors a wani fanni na daban su sun karanta arabiya saboda muhimmancin jiye nake da labarin akwai wani takadarin mutum shi ma an ce zai tafi Sudan ko Larabci ne ko Misra saboda yana so ya wani rubutu a cikin fannin tarihi so gaskiya mutumin da ke so ya fahimci musulunci irin fahimta da mu muke so mu shi yanzu a matsayin mu na dalibai yana da tsananin bukata zuwa ga arabiya kuma ina ganin lalle majalisin nan ya kamata ya bada muhimmanci wajen sanya wasu darussa na arabiya watakila za a yi haka a gaba amma wanda za a yi a mustawar daura ba zai isa ba sani na fi ganin mutum ya je diploma ko ya yi NCE ko ya yi degree akalla kwaya daya a arabiya kuma ga makarantun nan kewaye da mu duk suna bi lafazin anad lalle wannan fasarar da muka yi mushi a nan na cewa bin abubuwa a sannu ne shi da fasara shi da na sani watakila malamin ya mutu ya yi maka wancan fasara ne contextual don abinda ma'ana wajen take mutane suna yin gaggawa a cikin abinda suna da dama ta bi a sannusan watakila abinda yake nufi kenan ba za a ce fasara ce take galat kai tsaye ba wallahu alam dan uwa da ya tambaya akan malam Albani Zaria malamin mu Allah ya gafarta mushi ina ganin tambayar shi ta wuce magana ta aliki ni ina da rubutu musamman da ne akan tarihin malam Albani ban san ko ka sani ba littafi ne da na taba rubutawa kuma nayi maganganu akan sa a wurare da yawa an kawo shi mako abu ita ya kawo so kuma na taba yin wata interview da wasu gidajen TV akai da sauransu tabbas malam Albani Zaria Allah ya gafarta mai malami ne wanda yake murabbi wanda kuma ya zama wato yayi ta'asiri akan mutane da yawa Allah ya huwace mushi a zurfin tunani Allah ya huwace mushi wato himma aliya kuma kokarin tarbiyyar dalibai kuma alhamdulillah an ga inda tarbiyyar da yawa dalibai ta kai kuma an ga yadda mutane suke amfanuwa da alkhairansa kuna addu'a Allah ubangiji ya kara mushi rahama da gafara Allah ya ji kanshi da sauran malaman mu ya sanya albarka a cikin zuriyarsa da ilimin sa da kuma mu daliban sa Allah ya sa mu cika da imani so zan yi refaring ɗinka zuwa ga waɗannan text din ka je ka duba watakila ka samu abin da kake nema zan ba da lambar wani abin nan akwai wanda ya tambaye ni ina da mustauda ko in ce abin nan kanat a telegram inda nake ajiye darussa na malam Albani Allah ya gafarta mai wanda nake da su duka ina da su a wajen kuma ina da nawa da nake yi telegram ya fi sauƙin mu'amala zaka ga komai da kake nema so zaka iya neman karatuttukan ko wa'azozin da ire-iren masailin a wannan tasha ta telegram amma ga lambar waya wanda nake amfani da ita ta WhatsApp idan mutum yayi magana sai a tura masa link da zai samu ya fi sauki 081 2016 6844 I will come again 081 ko a faɗa da WhatsApp 081-281-2016-6844 Allah sana faɗa daidai 081-2016-6844 wanda yake so ya iya samun access zuwa ga abubuwa da yawa na saudiyat in yi magana kawai ta WhatsApp cewa da Allah yana son link na Telegram sai a tura mishi sai ya shiga. A ƙarshe muna addu'a da fatan alkhairi musamman ga dan uwa Malam Ahmad wanda shine sanadiyan hada wannan alkhairi. Allah ubangiji ya shi mishi albarka, Allah ya ƙara mishi yalwata arziki da kyakkyawan manufa, Allah kuma ya taimake shi da sauran masu taimakon addini. Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarsa, Allah kuma ya sa wannan alkhairi da yake Allah ya karɓa masa. Babu laifi mu yi addu'a ga baki ɗayan mu don neman falala Allah akan wannan mashru'i da muke yi. Ubangiji Allah ya taimaka mana ya sanya mana albarka a ciki, Allah kuma ya rangwanta mana, Allah ya sanya mana ikhlasi, Allah ya sa mu gama lafiya, ya ji kan iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi, damuwoyinmu ya Allah ka yaye mana, Allah kuma kamar da kowa gidansa lafiya, yadda muka fito lafiya ka da fuskokinmu cikin albarka da alkhairi. Wannan wata na Ramadan da muke fuskanta, Allah ka sanya mana albarka a cikinsa, ka sa mu daga cikin wanda za mu samu alkhairin cikinsa, cikin waɗanda za ka ‘yanta su, ka sanya rahama a cikin kaburburan magabatanmu, cikin malamanmu da iyayenmu da sauran musulmi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.